Washington DC Masu raje barkamu da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio zaka kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ni Amina Bahari aunace zan gabatar da shirin A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 16 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mawuyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa Ya tuntube ɗan Najeriya kuma ya nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu. Yayin ƙarin kuɗin kayan safari, sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da kan ziyara Kaduna garin gwamna, inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattauna da jama'a akan maudu'in namu na yau. Isa gare ka.
Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar saduwa a cikin wannan shiri na muryar Amurka wato yau da gobe shirin da ke duba abubuwan da suka jibanci al'umma da halin da al'umma ke ciki a duniya musamman da kasashen Afirka da kuma bangarori da suke jin wannan yare na Hausa a yau muna jihar Kaduna kuma a wannan zauri namu mun gayyaci mutane guda uku domin tattauna halin kuncin rayuwa da al'umma ke ciki biyo bayan tabarbarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa a cikin bakin namu muna tare da malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Nigeria da ke nan garin Kaduna da ake ce mata Katpoli Dr. Ismail Muhammad Anchau wanda ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran tattalin arziki saboda a nan bangaren ya kure haka nan a cikin wannan wato a nan bangaren ya kware a cikin wannan zauren hauyewa yau akwai magidanci kuma wanda ya taba yin harkar mai da sauran buge-buge na rayuwa wajen kuma ɗaya ne daga cikin sharhi da akan irin halin da al'umma ke ciki a kafafen labaru a jihar Kaduna wato Malam Lawal Umar Maimai ana cewa Umar Mai Peter da Gas to yau Peter da Gas da ya san halin da ake ciki a Najeriya a hawa yau kuma a cikin wannan zaure akwai ɗaya daga cikin uwa kuma ita ma tana fashin baki da sharhi a kafafen labaru amma uwa ce wadda tana cikin waɗanda suke ta kai komo wajen ganin an dubi lamarin da iyaye ke ciki mata a gidaje da kuma halin da ake ciki saboda tsadar rayuwa a wannan ƙasa gaba daya Hajiya Uwale Kawo Hajiya Uwale Sabon Kawo ana ce mata women leader ba na so in sa wannan women leader shugabar mata yau zaki kare ƴancin mata to shugaban mata ce ta masu kiran waya Dr. Ka taɓa magana cewa idan aka ƙara farashin mai za a sha azaba. Wai me alaƙa wacce magana da kai da halin da ake ciki yanzu?
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. To wannan ne na ma dade ina wannan bayanin. Saboda na san kamar da nake bayani ko da yaushe su duk kasan da ta sa manufofi na jari hujja aka ba. To a ƙarshe da matalakan take wahala masu kuɗi kuma suna ƙara kuɗi. To sanadiyan haka muke ganin cewa duk lokacin da koda bashi za a bada rance za a bada hukumomin bada lamari na duniya za a ga sukan ce a cire tallafi a sai da kamfanonin gwamnati a rage ma'aikata da sauransu to duk lokacin da ka haka ka san cewa za a samu matsala kenan kuma shi maganar man fetur din nan dama an dade ana maganar cewa gwamnati tana kashe kuɗi da yawa don haka ya kamata a ainihin cire tallafin wato akan kawo dalilai daban-daban wanda sai ka rasa wani ma za ka riƙe akan ce kuɗin sun yi yawa sannan akan ce ɗan ƙalilu ne suke amfana da shi da kuma abubuwa da haka daban-daban wanda mu bamu gamsu ba don dama ko da yaushe harkoki na jari hujja bayanin da ake kenan cewa a cire tallafi a rage ma'aikata ai kaza da kaza so a ƙarshe zaka ga al'umma suna wahala so ko kwanaki da muka yi program dama nayi magana cewa ai wahala tukuna ma ba wai ina fata bane ba amma wahala tukuna in fact tun 2021 ma nake wannan bayanin saboda in kana kallon da yanayin tattalin arziki yake tafiya yanayin alƙalma suke tafiya ka san yadda abubuwa za su kasance kuma ko a yanzu din ma a tukuna saboda har yanzu akan magana da ake na magana hawan farashin nan da muke tukuka da shi a yanzu kashi 22.2 ne da digo 7 da 9 22.79 kenan wanda kuma ana magana cewa saboda wadannan manufofin da sauransu daga nan zuwa karshen shekara ta 2023 zai koma wajen kashi 30 to kaga kenan tukuna kuma ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan a shekara na 2023 din nan watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa karshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci a sanadiyan wannan cire farashin man nan to wannan abu ne da yake ba abu ne mai dadi ba saboda in kallon sanadiyan cire tallafin man nan saka ga rayuwar mutane ta canza mutane a Najeriya za ka suna tafiya a kafa wanda da suna tafiya kila abun hawa ne na kila na haya ko kuma mutum na kanshi za ka ga wanda yake na kanshi din ya kuma yana hawa na haya wanda yake hawa na haya za ka ga kuma yana tafiya kasa yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza za ka ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba wai magana abinci da nama ba a samu a ci koda sau biyu ne wanda suke ci sau uku yanzu kusan sau biyu suke ci ko sau daya wanda suke ci sau biyu kusan sau daya ne ga al'umma an kallon raga duk mutane su rame duk sakamakon wannan dan haka duk wani bayani da ake magana idan kamar yadda nakan yi bayani idan ana magana cewa wai kalilan daga cikin mutane suke amfana mutane kalilan din gwamnati ba ta san yadda za a nemo su ba almar jami'an tsaro muna da hukumomi daban-daban da duk waɗannan mutane da ake zargin cewa wai su suke amfana kadan daga cikin to ya kamata a samu hanyar da za a nemo su ne a yi musu hukunci don al'umma su samu sauki ba zai yiwu dan gwamnati ta kasa nemo su a yi musu hukuncin da ya kamata a yi musu ya zama al'umma kuma su ne za su dinga wahala ba saboda wannan kusan rauni ne za mu ce na gwamnati gwamnati ta kasa mu dan hukunci waɗanda ake ganin cewa kalilan da ake cewa suke tara kuɗin an bar al'umma suna wahala to wannan al'umma da suke shan wahala ya kamata a ce da su an sauka musu ne an yi mota hukunci don al'umma su samu sauki kuma sanadiyan wannan kamar yadda na bayani za a ci gaba da shan wahala ne ba fata muke ba amma bisa ga yadda ilimi ko al'umma suke nunawa za a ci gaba da shan wahala yin sanadiyan wannan harkan cire tallafin man nan
dakta wannan wahala da kake ta magana kila za a iya ci gaba a gwamnati ma ta hango ta shi yasa aka ce yanzu za a fitar da tallafi a taimakawa talakawa a haɓaka bangaren noma a yi wa bangaren masana'antu allura na tallafi kamar akwai kowace masana'anta za a zaɓi guda 70 a basu naira biliyan 1 wato naira miliyan 1000 kenan waɗannan ba za su sauƙaƙa wannan irin raɗaɗi da ake ji ba
ya kamata da su sauƙaƙa din to amma kada ka san harkar Najeriya maganar harkar cin hanci da rashawa wannan shi yake tafiyar da komai kusan ko kuma shi yake kawo matsaloli kaga magana da ake shi kan shi wannan tallafin a yadda nake ganin bayani cewa yan siyasa su ne za su lura da yadda za a yi ma'ana wakilan mutane na siyasa su ne za su lura da yadda za a raba kuma wannan kasan cewa yan siyasa su ba al'umma wani lokacin suka damu ba sun fara kula da waɗanda suke suka mishi hidima na siyasa yawanci za ka ga su za a kula amma ba wai interest ko kuma bukatun sauran al'umma ba ya kamata a kalli bukatun al'umma majority ko kuma fi yawancin al'umma ba kai waɗanda suke harkar siyasa ba saboda yan siyasa ba su ne kawai ai a cikin ƙasa ba akwai sauran al'umma da suke sun ninka sun kuma kamar magana ma'aikata ne da sauran al'umma jama'a da suke sauran al'umma sun ninka sun kuma ninkawa fiye da ma'aikata don haka kuma kafin kaga kuɗin ya isa ga mutane abu ne mai wahala ko magana da ake na wancan kuɗaɗen da ake badawa musamman na Anko Borrowers ai ana magana cewa da yawa manya-manya ne suka asa wannan gwabi ta kanta babban bankin na Najeriya ba ta da database ba ta da bayanai akan su don haka dawo da kuɗin zai yi wahala abin nan ayyana sun fito da rahoto cewa kashi 72 na wannan kuɗaɗen ba a dawo da su ba sannan sai bayan wata kwana biyu wannan bayanin ya fito sai ga Central Bank sun fito cewa ai an dawo da kuɗin wajen kashi 50 aka dai wani bayani dai haka wanda kuma kusan abin nan ba haka yake ba
to dakta za mu dawo dan za mu kalli maganar ƙarin albashi ga ma'aikata da irin adadin su ko kuma yadda zai iya haɓaka tattalin arziki a Najeriya amma yanzu bari mu shiga cikin gida an ce yanzu an bar mata da kusan ɗawainiya ta gida saboda cefane na tsadar rayuwa Hajiya Uwa na sabon kawo wani irin hali al'umma ke ciki yanzu biyo bayan tsadar abubuwa musamman abin da ya shafi abinci
to alhamdulillah assalamu alaikum tsakani da Allah malam Isa mutane suna cikin halin haula'i musamman ma mata dan yanzu ina gaya maka mata ma yanzu suke rike da gida tsakani da Allah saboda mazan abin ya fi karfin su saboda mazajen nan galibi masu yin acaba ne wasu mota suke tukawa suna ba da balas to motocin an ƙara an cire tallafin man nan motoci suna ajiye mashinan ma an sun sa man sun zagaya kudin su suka ce baya dawo
amma me yasa ake aje mota kuma
saboda tsadar rayuwa tsadan mai man nan da aka cire farashi tsadan mai kaga za su ta yawo da mota ne suna kona mai matanan ma ba san ziyaran ake ta ciki ake yi
yanzu kina nufin akwai gidajen da mazan suka baro mata anan
wallahi da yawa ni akwai matan ma da nan gurin ni tazo kajiya take samu na tazo sana'a take aure take danye ma yara a kwai gidan suna toyawa to wallahi jalim ma ba ta akai wake da mai taskarbo wallahi ina ga ya maka ma Alhaji Isa Ikara ba shi kudin na haye kanta ta cinye a cikin ta mijin yaje ya dawo yaje da mu a tabaki yaje ya dawo ya ce bai samu ba babu yanda za su jalin nan shi ta dauka suke ta cinyewa a hankali har jalin nan ya kare to yanzu yanta ne ta baya ta ce wallahi dole yanta za ta tafi gidan aiki ne saboda ba su da yanda za ta
wani irin gidan aiki
gidan aikin masu kudi wanke-wanke yanzu abinda mata suka koma kenan wanke-wanke da shara gidan masu kudi saboda babu abinci ba kudin saye akwai abincin kudi yayi yawa ba kudin saye maza sun je sun dawo ba su da shi ya za ka yi dole ka nema
amma kilo su ce in an barwa mace aiki to me mata za su iya rike gida
a gaskiya yanzu mata kaga akwai masu yin wanka akwai masu zuwa su yi wanke-wanke dan abincin nan da aka ba su aka rarrage aka ba su wallahi dole ake maleji haka na ake ansuwa a ci tunda miji ya dawo in ma bai samu ba dole ke fa ƴaƴan nan fa ke za su dama kin ga ko dole ke dai zaki dauki dawainiyan gida
ke kina so kice yanzu kamar magana da daktar yayi akwai gidajen da abincin bai ciwa
ke wallahi magana da daktar ya faɗa gaskiya ya faɗi wallahi abin da ya hango kenan kuma haka ake fama yanzu a cikin jama'a al'umma sai ka shiga cikin gidajen al'umma wallahi abun ba dadi
Mallam Lawal mai gas da fetur ka sha magana akan irin abubuwan da ake ganin kamar shugabanni na yi kuma kai din an ce mai gas da fetur ka san irin harkar da irin farashin da aka sai da mai a baya da kuma yadda yanzu abin ya zo da yadda abin ya shafi jama'a me zaka ce game da irin halin da ake ciki yanzu a Najeriya
to Mallam Isa wato wannan abin da ake ciki a Najeriya akan harkan cire tallafin wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba dan komai ba sai dan saboda shugabannin da Allah ya sanya al'umman Najeriya a karkashin su tun daga 2015 da suka shigo gwamnati sun kasa zuwa da tsari wanda za su tallafa mu al'umman Najeriya akan harkar man fetur din nan bayan lokacin da suka yaki neman zabe sun ga mu al'umma cewa man fetur a yanda ake sai da shi a lokacin da suka shigo shugabanci za su yi kokari ma su rage farashin shi ne kayayyakin farashin abinci a kayayyakin abinci za su yi kokari su rage farashin shi ne amma da suka shigo gwamnati saboda rashin iya salon mulki sun samu tasgaro wajen iya aiwatar da tsare-tsaren da za su taimaka mu al'umma yau ka duba farashin man fetur din nan da yake azabtar da al'umman Najeriya shugaban kasan da ya shigo a gwamnatin nan tun 2015 shine fa ministan man fetur shekara 8 kuma ya fidda makudan kudi bisa ga alƙawarin da yayi na cewa zai tada matatun man fetur din da muke da su don saboda a samu saukin man fetur din
matatun ne aka ce sun mutu ai sun zama matattu
to Mallam Isa ai yayi alƙawari cewa zai gina sababbin matatun man fetur na zamani amma bai gyara tsofaffin ba bai gina sababbin ba sannan kuma a alƙawarin da yayi na cewa zai rage farashin man fetur din dan talaka ya samu sauki sai ya kasance ya kasa ragewa ma doriya ya ƙara akan ma farashin ne samu ninkin bane
baka ganin dole a bawo shi tsohon shugaban kasa da ita ma kanta wannan gwamnatin uzurin cewa kudin da ake cewa wasu tsaro na cinyewa a tallafi ne yasa dole a cire dan gwamnati ta samu kudin da za ta wa al'umma aiki
Mallam Isa idan an yi maganan waɗansu tsiraru ne suke cinye wannan kuɗin to yanzu fa duk wani talaka a Najeriya ko kafatanin al'umman Najeriya sun gano cewa ma gwamma a ce waɗancan tsirarin suna cinye wannan kuɗin tallafin a yanda a lokacin da ake ba tsirarin man yana ƙasa a farashi amma yanzu an ce an cire dan kan waɗancan tsirarin su dinga cinye kuɗin yanzu kuma talaka ne ke shan baka azaba akan cire wannan tallafin man fetur din ba dan komai ba sai dan saboda kuɗaɗen da aka ce an daina ba waɗancan tsirarin maimakon yazo a zo a taimaka ma talaka da shi amma rasta ina za a fara yau ka duba ƙasashen duniya saboda rashin hikima da basira na salon shugabanci shugabannin nan ne suke ga mana cewa ai kasashen da suka ci gaba da waɗansu kasashe matsakaita farashin man fetur ya haura hasali ma Najeriya tana ɗaya daga cikin ko kuma ita ce ƙasa ɗaya tilo da ake sayar da man fetur a ƙaramin farashi, amma waɗancan ƙasashen fa da ake sayar da man fetur da tsada, kaga wata ƙasa ana sayar da 500 da wani abu a kuɗin Najeriya, in ka duba minimum wage din su wasu matsakaicin albashi zaka ga masinja a wancan ƙasa yana ɗaukan albashin sama da wani director, ka fahimce ni? To kaga wannan yana
ana tatsa a mai, amma kuma suna karbuwa su ma a matsayin albashi,
suna sanya tallafi ma fiye da abin da ya kamata a sa a man fetur.
Kana ganin wani an ƙara albashi wani abu ne, ko da ke wannan zan je wajen director, amma kana ganin in an ƙara wa ma'aikata albashi zai canza rayuwa ne?
Ba ƙarin albashi bane mafita. Abin da ya kamata a yi a yanzu a Najeriya, a dawo ma da tallafin tukunna back to square one, a dawo a bajeta a faifai.
Gwamnatin da ta riga ta gaggara da kuɗin da aka tara kake so ta daɗa dawo da abin da take samun naira miliyan 40,000 a wata.
A halin da ake ciki yanzu talakan Najeriya, Malam Isa, idan yanzu zaka zo ka ce ka tsaya takarar shugabanci a Najeriya, ka ce ku zaɓe ni zan cire tallafin mai, to kanka ƙara yin campaign sai ka ci zaɓe. Ba dan kuma saboda talaka ya gane cewa wannan tallafin man gumma a sashi a dinga ba waɗancan tsiranin manya sako ya koma farashin baya ya fi amfani ga talakan Najeriya fiye da yanzu yadda aka cire, ba a ma san ina ake kai wannan kuɗin da aka ce an cire ba. Kuma a tsarin da ake ciki fa yanzu ana cewa Najeriya nan ita ce ta shiga sahun manyan ƙasashe masu noman shinkafa. Ana noma masara fiye da da, an taimaka ma manyan gidajen gonaki da suke noma da kiwo da sauransu, amma abin da nake so in ma tambayi su shugabannin, wai a ina ne za a ce ana noma a ƙasa an samu abinci? Ai ba yunwa a Najeriya. Amma gizgilanci na shugabanci ya sa yanda Najeriya tafi kowace ƙasa arziki a Najeriya ga abincin ana fitarwa amma talaka ne iya saya, kuma ana cewa ana noma fiye da da, to kaga ba salon shugabanci mai kyau, ba wani yanayi na fitowa a taimaki talaka. Idan an noma shi talakan Najeriya ya saya da sauki, wanda za a fitar da shi su masu fitarwan su samu kuɗi ta wannan hanyar fitarwan, ba wannan tsari.
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Isa bai yi nisa ba, ga ci gaban tattaunawarsa da bakin da ya gayyato mana a zauren namu.
Dokta, yanzu haka akwai masu cewa tunda dai an riga an cire tallafin nan to da wuya a iya dawo da shi kamar inda shi Amallo ne yake magana, amma ana maganar a fito da tsare-tsare ne da za a taimaka na ciki maganar albashi. Ana maganar ma'aikatan da ake ba su albashi mafi karanci na naira 30,000 ba inda za shi, domin ba zai bai fiye sai rabin buhun masara, rabin buhun masara banda magana ce fananta ba asibiti ba makaranta ba sharansu. Kuna ganin idan an ƙara albashin nan kamar da suke cewa a sa mafi karanci naira 100,000 ko 150,000 ko 200,000 zai magance wannan matsala?
To shi ƙarin albashi yana da nashi alfanu. Ko da yake idan muka duba za a ga mafi yawancin al'ummar Najeriya kusan fiye da kashi 90 ba ma'aikata bane ba, wanda suke ma'aikatan kashe su bai da yawa. To amma duk da haka shi alfanu shine idan aka ƙara albashin yakan zaga, saboda lokacin ko da an kalu ko a cikin al'umma ne da ran da aka yi albashin cikin wannan satin za a ga ta mai SK kan fi samun ciniki. So idan aka ƙara albashin za a ga an fi samun ciniki musamman garuruka irin su Kaduna da irin su Port Harcourt da garuruka da suke birane, za a ga akwai ma'aikata sosai. To duk lokacin da aka ƙara albashin nan kudin suna komawa kasuwa ne, za ga 'yan kasuwa za su ƙara ciniki, riban da ake samu zai ƙaru, sannan shi kanshi wanda yake kamar shi ma'aikacin inda yana bada kyautar 5,000 ne yanzu zai iya bada 10,000, kaga an ƙaru. In sadaka ne zai iya ƙara bada sadaka, yadda yake zuwa yake zarce wani shi ma zai ƙaru, idan a wata yana zuwa sau ɗaya zai iya zuwa sau biyu. To kaga waɗannan hanyoyin da ake samu abin da ake kira multiplier effect, wato za su dinga samun tasiri na ninkawa su kuma ninkawa. So idan aka ƙara albashin yana daga cikin abubuwan da za su taimaka, saboda su ma ma'aikatan suna daga cikin wani ɓangare na al'umma wanda su albashinsu yana nan a guri ɗaya yake fix. Don haka shi ko da yaushe in ka lura tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu, in ka lura da aka dinga samun hawa farashin, in ka lura da kiman darajar naira ko yanayin yadda darajar naira ke faduwa, kamar yadda darajar naira ke faduwa daga tsawon lokaci, misali a ce daga 2015 zuwa yanzu, to haka nan shi ma albashin yake zabgewa. Albashin nan bai wuce kashi 30 ba akan yadda yake. Idan misali da kana daukan 200,000 ne wajen 2015 yanzu bai wuce bai koma a ce 30,000 ba ne ba, ma'ana abinda 30,000 za su sai maka a wannan lokacin yanzu 200,000 ne za su sai maka. To kaga yana nuna cewa shi ma'aikacin shi kowa ma shiga cikin wahala in banda da talakawa wanda ba su da hanyar da za su. Amma dan kasuwa ne duk abin da ya faru in kudi aka ƙara shi ma zai ƙara ne. Kowa duk wanda yake wani sana'a, ai wanda suke da sana'a su suna dan samun sauki, ko da dai su ma suna cikin wahalar ciniki yana raguwa amma yana sauki, saboda hata masu aiki nan da kilo za a ce 300 ne yanzu ya koma 400 ko 350. To kaga shi ma ya samu sauki. Duk wanda yake harkar kasuwanci za ka ga hatta dan a caba idan da yana cajin naira 50 ne zuwa yanzu yana cajin kilo naira 70 ko zuwa naira 100. To dan haka tasirin wannan abin yana da sauki a kanshi, amma ma'aikacin shi yana daga cikin wanda suka fi kowa wahala, saboda shi yana fix ne. Hatta mai tura baro inda haka ji mai tura baro da ta ce yafi ma'aikacin, yafi wani ma'aikacin, saboda kuna alhaji zai samu 1,000 ko 2,000, amma in ka duba ma'aikaci a cikin wata guda nawa ne mafi karancin, ka bai wuce 30,000 ba misali. Kuma waɗansu ma ba su iya biya, akwai jihohin da ba su biya. So sai ka ga wanda yake tura baro ma sai yafi wannan guda, wanda yake dan kasuwancin shaka ko yake sai da gwanjo sai ka ga yafi ma'aikacin. To shi ma'aikaci ya zama abin tausayi ne, in yana so ya gyara rayuwar shi shine kasance yana wani sana'a, amma a matsayin shi gundari na ma'aikaci yana cikin damuwa, musamman irin wannan lokaci da ake samun wannan hawan farashi, kuma dai darajar naira take ƙara faduwa, saboda abubuwa ne suka haɗu da yawa suka sa rayuwar ta zo ta zama tana da wahala. Sai dai dake muna magana akan ƙarin albashi ne, ƙarin albashi abu da yake da muhimmanci. Wannan in ka duba ƙasashen da suka ci gaba, ka duba kamar yadda shi malam Lawal yake magana, za a dinga magana man fetur a wuri kaza, misali a ce Saudi Arabia kaza ne, amma in ka duba minimum wajen su mafi ƙarancin albashin su sai ka ga wai kai wajen 600,000 ko 500,000 haka. Akwai lokacin da na bincike, lokacin da minista ya wani minista yake magana akan waɗannan farashin, na duba na bincika sai na ga albashin su a wannan minimum wajen ya ninka fiye da yadda muke tunani. Don haka ba daidai bane a dinga kwatanta mu da waɗansu ƙasashe, saboda in ka lura waɗannan ƙasashen za ka ga duk human development index abubuwan da ake aunawa ci gaban ɗan adam za ka ga yafi na Najeriya. Mahallin su za ka ga yafi na Najeriya kyau, albashin su za ka ga yafi, maganar ilimi, maganar lafiya duk yafi na Najeriya. So in ana so ya zama a ce mu ma a maida farashi kuma irin wannan ƙasashen, sai an maida rayuwar mutane ta kuma irin wannan ƙasashen. Mun san dai duk duniya akwai matsala na tattalin arziki, to amma mu ƙasar mu muke kallo, ya kamata wajibi ne ya zama wannan, dan dai ba zai a ce maida wannan farashin man bane, dan dukkan wani matakin da za a dauka, maganar ƙarin albashi, maganar palliatives, dan me za a yi mutum da ne kuma a ce za a bashi magani, ai bai wani ma'ana ba kenan. Dan haka duk abubuwan da ake tunanin riban da ake samu, ake tunanin an samu, za dai ana tunanin a koma inganta rayuwar mutane ne, hanya ba za ta yi maganin yunwa ba, inda sai dai magana asibiti, wanda kuma yawanci saboda hanyar cin hanci da rashawa nan, ko da an tara kuɗin sai ka ga cin hanci da rashawa nan ya kwashe mafi yawancin kuɗin, to sai ka ga abin bai mutane alfani ba. So wannan magana ƙarin albashi abu ne da yake da muhimmanci, idan aka yi zai ekstin cu an ɗauki nauyin ɗan wannan ɓangaren kenan, an gama da nan ɓangaren, sai kuma a zo a kalli ɓangaren talakawa sosai, sai a kalli maganar 'yan kasuwa, ya za a yi taimaka musu da jari, ya za a rage musu harajin da ake biya ɗin nan, da kuma duk waɗansu masu nauyi a fito da ingantaccen hanya a samu mutane amintattu. In zai yiwu ba, dan a Najeriya ko fastoci ka haɗa da limamai, in ba sa'a ba sai ka ga an samu matsala. so inda za a samu mutane ne kware to da abubuwan za su daidaita
kenan director wato doctor kana ganin akwai da zai yi irin maganar mallam Lawal sai dai kawai a koma da tallafin shi zai magance komai
eh to da za haka din zai wahala ai saboda kaga bankun duniya da IMF da World Bank da sauransu duk manyan jarumin na duniya suna yaba Najeriya suna ganin cewa abubuwa haka ya kamata wannan matakan da dauka aka dauka su ya kamata amma kuma dai gefen suna magana cewa al'umma suna wahala so dan haka shi shugaba yana so ya birge su da yaba yawancin shugabannin mu na kasashen Afrika suna so su birge turawa ne dan suka gaji suka ce suna so da abin da za su yi sai al'umma sun ji dadi karshen ta ba za a daidaita ba saboda kullun jarumin hujja dama kokari ake mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma ya kara nakasewa so yanzu a ce dawo da tallafin nan abu ne da zai matukar wahala saboda gwamnati ta gariban da ake samu an ci an yi saving a wata ɗaya an saving wajen trillion ɗaya ko da ke ban bincika na gani ba amma ina jin da ana bayanai haka to kaga tun da aka fara wannan jin dadin zai wahala a ce kuma a dawo da tallafin nan amma inda zai a dawo da shi din da shine yafi ma'ana saboda yadda yayi mana illa ta bangaren maganar lafiya ta bangaren maganar abinci ta bangaren maganar din da duk inda ya shafi rayuwar mu an kallon jama'a za ka ga an banda irin su mallam na daga duk mutane sun zazzage to menene kuma za a yi mutum idan ya zama ingancin rayuwarka ta canza ta yi kasa abinci baka iya cin shi to me za a yi maka kuma ya zama har ta yanzu har keken dinki ake sata yanzu cikin anguwa ga abubuwa nan daban-daban sakamakon wannan cutar tallafin wannan kamar da ma tuntuni magana da muka dinga yi kenan dama abin da zai haifar kenan har ta sai ka dinga ganin cewa bai sakin aure yana karuwa saboda za a dinga samun matsala kenan tsakanin mata da mijinta abin da yake batun zai ce fane da yanzu skill sai ya ninka kuma ba zai iya samu ba so kuma kaga yadda rayuwar take yanzu ba lalle ne wadansu matan su yi hakuri ba
akwai masu maganar cewa an ga irin ku da gwamnatin ta kira wato masana tattalin arziki waɗanda suka san gwamnatin kuma har sun ba da shawara cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a rage wannan radadi shine sai a fitar da wani tsari yadda za a rinka ragewa ma'aikata banda maganar albashin su a ce wai ana ba su kamar wai abin da aka kira shi allowance ta yadda kila za a ce ga wani kuɗi da za a rinka ba su a wata wanda shi ba na dindindin bane ya kake ganin hikima a cikin wannan
to hikima saboda abin ya riga ya faru ne shine ake neman wannan kamar yadda kike faɗi cewa an riga an mutum rauni ne dole a dinga tunanin a mishi allura a samu magani a sa bandaji a yi kaza da kaza in ba haka ba ai bai da wani ma'ana amma tun da ya riga ya zama haka ba da za a yi dole din irin waɗannan matakan za a dauka a sake duba su da kyau a samu mutane masu aminci kuma gwamnati sa ido a tabbatar an yi tunda da riga an yi gwamnati ba da basun za ta yi ba so waɗannan abubuwa ne wato mafi yawanci masu tattalin arzikin ko kuma masu tattalin arzikin za a ga yan bangaren jari hujja ne tunda kamar yadda na sha bayani da yaƙi ne na kwakwara ake tsakanin yan jari hujja da yan gurguzu wanda kuma yan gurguzu an yi nasara a kansu da jari hujjan ke tafiya don haka duka duniya abin da ake tafiya a kai kenan duk littafin da ake yawanci na zamani za a suna magana akan jari hujja ne so masana tattalin arzikin irin da suke samun ideas kenan kuma suna tafiya akan wannan tunanin ne saboda abin da IMF da World Bank da sauran hukumomi suke cewa ai kenan kuma kasashe abin da suke tafiya akai kenan dan haka duk jawarin da za su bada yawanci za su tafi a cikin wannan fannin ne ko matsalan abin da yake faru za ka ga idan mutum na sama ba yana kasa bane bai sai reality ba in mai bai taba kwana bai ci abinci ba zai dauka ba zai yiwu ba a ce mutum ya tashi ya ci abinci sau daya so waɗanda suke kasa talakawa waɗanda suke gwagwarmaya suke wahala su ne in suka kai can za su iya gane cewa abin da zai iya faruwa amma da yawa gurin da ake making decision ɗin ma ake shawaran za ka ga babu za a yi tunanin talaka a wannan gurin ba saboda bai yi kama da gurin za a yi tunanin talaka ba wanda kuma ya kai ga gurin ya riga ya manta da in ma talaka ne kila ya riga ya daɗe shekaru da dama ya wuce ya bar nan ya kai wani mataki kila ya aiki a World Bank ba kila ya aiki a irin su IMF da sauransu da wurare irin harkokin jari hujja wanda ya riga ya manta saboda barkaji duk lokacin ku a rayuwa ne haka in Allah ya tume ka samu sauki kaga abubuwa suna tafiya sai ka dauka kuwa haka ne baka san cewa ka bar wadansu suna wannan matakin ba duk lokacin da Allah ya rufa maka asiri ya sa rayuwarka ta inganta sai ka ganin kamar haka ne ina gaya maka to ballantana kuma waɗanda yake suka kai wannan matakin so mafi yawanci wanda suke bada shawarwari din na abin nan na tattalin arzikin za ka ga yan bangaren jaji hujja ne ba su da wani tunani na cewa a koma ɗaya bangaren ko da an bada ma ba lalle ne a yi amfani da shi ba
gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle mona ta dauke ka ba
kariya
magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta
Masu wurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da duk abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin sai kuma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.
Tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani ba san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba balle walle mana.